بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبر شاترا قوات المحرم إجرانا لشيكرا دبوت آياد لليه دود آشرين دبيو wanda ya daidai da 13 ga watan hudu shekara ta 2001 muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Sahrat al-Ashrar na Sheikh al-Allama Wahid Abdussalam Bali. Wannan littafi ne wanda daga cikin jerin biyar ingantattun littafin da addinin musulunci yake alfahari da su wajen tinkarar bokaye, masharranta da ƴan tsubbu da ƴan duba da masu secret societies da ƴan cultism da masu tsafe-tsafe da masu yankan kai. Duk baki ɗayan wannan littafi ya tattaro su, ya sanya ainihin kansakalin alƙur'ani da hadisi yana ainihin faɗa da su. Bayan haka sai karo maka irin nau'o'in asire-asire da tsafe-tsafe da suke yi domin a samu raba mutum da matar shi, ko a raba mutum da ofishin shi, ko a kashe mutum, ko a kore shi daga gari, ko a kyamatar da shi daga wata, ko a kyamatar da wani daga wata, ko kuma a sanya ka kaso wanda baka so, ko ki so wanda baki so, ko a shanye maka wata gaba, ko a makantar da kai, ko a kuruntar da kai, ko a raba ɗa da uwa, ko ɗa da uba, ko makamantan haka. Duk waɗannan kaɗan daga cikin nau'ukan tsafe-tsafen da suke kenan. Amma dai Allah maɗaukakin sarki ya tattara su da harshen hikima yake: wa ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi idnillah. Dukkansu ba su isa su komai ba ta hanyar tsafinsu ko sihirinsu sai inda izinin Allah. In baka manta ba, ya kai mai saurare da karatu, muna ainihin wato ƙarƙashin inda malam ya kawo mana tahsinatun dadda sihiri, wasu ainihin katangu tsari da za ka samu game da ainihin wato sihiri. Ma'ana a can baya kaji in an yi asiri ya kama ka, malam ya ce ga yadda za a karya shi. To a nan kuma sai malam yake cewa tun kafin a yi maka asirin, ya za kai ka samu tsarin da yake ko an yi maka asirin ba zai kama ka ba? Tsarin nan kai da kanka, ofishinka, gidanka, matarka, ƴaƴanka, dukiyarka, abin hawanka, in ka dubi waɗannan abubuwa da ake karantowa ɗaya bayan ɗaya, ana nuna maka yadda za ka zauna cikin lafiya ne. Saboda an tashi an ga iyaye da kakanni a yayin maguzanci da suke laya suke amfani da ita, da guru da kambu, duk baki ɗaya wannan addinin kafirai ne. Duk wanda ya sa laya ana neman ya marmaje shi ba. Laya ba addinin musulunci ba ce. Kar ka sake a matsayinka na driver, ko a matsayinka na mai shago, ko mai office, ka zo ainihin ka kawo laya ka kafa a ƙofar shagonka, ko a ainihin jikin siyarin mota, ko a jikin abin hawanka, duk wannan baki ɗaya shirka ne. To ya za kai ka zauna lafiya kenan? Dan ka san Wahid Abdussalam Bali izalarsu da tushe suke yi. In suka raba ka da waɗannan abubuwan sai su ce maka kuma ga madadin abin da za kai ka zauna lafiya, wanda ya tabbata a cikin Alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne bai gushe ba ya fara kawo maka abubuwa ɗaya bayan ɗaya har ya zo ya kawo ainihin tahsinul mar'ati inda al'aqdi alaiha. Yayin da ka auri mace aka zo tarewa, ya ce ga yadda za a tsare wannan mata daga asiri da tsafe-tsafe. In mata zo da wasu ƙulumboce-ƙulumboce, duk baki ɗaya ranar tarewa za su karye, amma da izinin Allah. Malam ya kawo maka yadda za a yi. Ya zo ya sake kawo maka abin da sunna ta ce game da yadda in ka shiga ɗakin amaryarka, ba wai da music za a fara ba, ba za a fara da rawa da shewa da iskanci, a'a, za a fara ne da sallah. Sannan ya zo in an zo jima'i, ya ce ga yadda za a yi. To a wannan gabace da muka zo, in jama'a ba su manta ba, sai muka kawo takaitaccen bayani ta yadda ake samun ɗa na gari. Muka ce samun ɗa na gari abu ne wanda yake faruwa tun kafin kai tunanin wance da za ka aura tukuna. Sai ka tsaya kai nazarin addinin musulunci, wacce iri da wacce iri da wacce iri ya tsara maka ka aura. Ke kuma ki tsaya ki tunanin addinin musulunci, wane iri da wane iri da wane iri ya tsara miki ki yadda ya aure ki. Ba wai kawai kowace ka gani tana da kyau, ta baka sha'awa, 'yar manyan mutane, 'yar masu kuɗi, 'yar masu sarauta, mai muƙami, ba wannan ne addinin musulunci yake kallo ba. Addinin musulunci yana kallon kyakkyawar ɗabi'a da ingantaccen addini mai nagarta.
in aka samu wannan bangaren miji, aka samu wannan bangaren mata, to an kafa aure akan gaskiya da gaskiya kenan. To abin duk da zai biyo baya ya zama zaman auren da za a yi a tsara shi akan zaman aure ne na Al-Qur'ani da Sunnah Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sa'annan ana nan a irin wannan halin shine malam ya fara kawo yadda ake yi, in an zo saduwa ga yadda za a yi. To in aka samu irin wannan, to lallai an shirya tattali na samun ɗa na gari. Amma babu shakka, kar ku yaudari kanku, duk auren da kuka gina shi akan al'ada ko akan bid'a, wallahi ko ba ku gani yanzu ba za ku ce wata rana za ku ce Albaniya ta faɗi. Wallahi cikin 'ya'yan sai an samu dukan su 'yan iska ko kuma fiyonciyan iska ne, jaza'an wifaqa sakamakon mugun aikinku. Domin akwai yaudara da mutane suke, sai a je sai a gama bid'a, a gama bid'a sai a zo za a yi yaudara a nuna cewa ana son sunna. Wallahi ba a yaudara Allah, ba a iya ha'inta Allah. Allah gaskiya da gaskiya, Allahu huwal haq, shi kanshi Allah gaskiya ne, ba wai mai gaskiya ba, shi kanshi ne gaskiya. Shi yasa ba a rashin gaskiya tare da Allah. In za ku yi aure, shin miliyan nawa ka karba da zaka aurar da yarka ta fari, yau nawa suka rage maka, kujerar hajji nawa aka baka saboda za a auri yarka, a yau ina alama ka je hajji tare da kai, ko haƙorin hajji ka sa ya koɗi? Ku tsaya ku shirya gaskiya, arziki na Allah ne. Kai din nan san da ka tashi auren uwar yar, kuɗi ka duba ko kuwa? Sannan wani mutum da ya kuka ga cewa sakamakon abin da ya samu ta hanyar auren yashi wannan abin ya ɗore, babu abin da ke ɗorar da aure wallahi sai gaskiya da gaskiya. Ga wani aure can da aka yi shi cikin arziki da albarka, duk duniya sai da aka ji labarin irin wannan auren. Auren ainihin mijin uwar Anas, Abu Talha al-Ansari, wanda ya auri Ummu Sulaim al-Ansariya, mace ɗaya tamkar da mace miliyan a cikin addinin Musulunci. Kai Thabit ibn al-Dunani almajirin Anas ke ba da labari ya ce, tunda muke mu musulmi ba mu taɓa jin labarin aure ma mai arziki irin wannan ba, domin sadakinta ka cokam shi ne addinin Musulunci. Mace ce da mijinta suna zaune, maguzanci suke yi, kafirci suke yi, ran nan sai ta musulunta, ta karɓi addinin Musulunci. Mijinta shi ne Malik, ya ce ni ban ƙi Musulunci ba, amma na ji mutumin nan da ya zo da Musuluncin nan yana hana shan giya, ni kuma ba ni iya barin shan giya. Na haka ya ja jikin shi ya tafi ƙasar Sham, ya je faɗa can gefen tekun fasha, ya je kashe kanshi. Ta zauna ta gama ta kaba, tana nan tana zaune ga ta nan bazawara da ɗanta Anas, wanda shi wancan kafiri da ya gudun hijira akan giya, ma'ana shahidin giya kenan wannan. Shahidin giya kenan, shi da ya bar giya gwan mai shahada a kanta. To wannan ainihin ɗa suna nan zaune da shi da uwar shi, ran nan sai Abu Talha ya haɗu da ita. Ai kwa ce wannan bazawara masha Allahu, ina ma in same ki kaza kaza, sai ta ce ai ba irin ka ake ki ba, sai dai ni musulma ce, kai kafiri, aure bai halatta ba. Kun ga tun daga nan zaka gane wannan addini ya dame ta. She's a real sister, sister ce ta gaske ba munafuka ba. Kai kafiri, ni musulma, aure bai halatta ba, ba aure. Yace a'a, ba ni son wani kini bibi, dan kin ga ba ni da fara, ban da jani, ban da zinari, ban da azurfa, ba wazo biya, ba kaza kaza. Tace wallahi ba manufa ta kenan ba, wallahi ba abinda nake sha'awa tare da kai sai Musulunci, kuma da zaka musulunta da kaga aiki da cikawa. Yace to ni dan banza dan wofi ne, ina zan je in musulunta? Nuna min hanya mu gani. Tace wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ah to in ba dan banza da uwar shi ta tsine mai albarka ba, ka musulunta ga mata ga alheri duk ka ki wannan, to uwa ka ce ta tsine maka albarka? Sai yace ina za a je a musulunta? Tace ga hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana zuwa manzo Allah yace ga Abu Talha nan ya taho gare ku, hasken musulunci akan goshin shi tsakanin idanuwan shi. Ya musulunta, aka daura mishi aure da Ummu Sulaimin. Haka suka zauna cikin arziki, ana nan sai aka samu da rashin lafiya ta kama da rashin lafiya ta tsanani har yaro ya mutu. Wannan mata ta daure ke wada wanka, ke mai likafani, kun ga abin da muke cewa, kun ga addinin. Yanzu mace nawa ce danta zai mutu ma ta iya wankan gawa? Abin da za a yi mutuwan ma duk gidan sai matan su gudu, wai suna tsoron gawar ma? Makara miji ya siyo ya kawo ya kai ɗaya masallaci, ya kawo ɗaya gida, duk matan gida suka gudu. Makara ba gwangwala ba ce kawai da katako da aka yanko daga ƙasa arna, amma makara wai mutane sun gudu makara. To a ummu sulaimin nan da nan sai ce wa yaro wanka ta kintsa ta sa shi alkafani sai ta aje shi gefen daki ta roki matan gida dan Allah kan wanda ya ga ya miji na dan shi ya mutu ku banni ni zan fara ga ya mai ta taba ado te tas kama amarya kama ba ai mata mutuwa ba ma miji yana zuwa da abokan shi ta kawo musu abinci suka ci suka natsa suka gyara tas shikenan abokai suka fita sai da safi sai da safi ta ja kofa ta rufe ta lallashi miji suka yi kwanciya aure sai can gefin asuba sai ta ce Abu Talha ina da tambaya kun ga duk wannan sakamakon samun mace mai addini har yanzu fa mijin bai san dan shi ya mutu ba saboda ta san yadda ake zaman aure ba ballaga ba bace ba jaka bace jama'a mun gane wannan da kyau ko nan da nan ainihin sai ta ce yanzu don Allah in mutane suka ba da aro sai suka da suka ce a ba su kayan aran su sun yi laifi yace a'a to su da aka ba kayan aran nan ya kamata su hana sai yace a'a sai ta ce to kai hakuri ka nemi Allah ya baka ladan danka da ya mutu wanda ya baka aro ya karba sai ya hau bambami irin na maza sai da kika bari na yi na janaba kaza 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 sannan kuma fastarja'a sai yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya tashi ya wanka ya alwala ya fita ya salla asuba ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce barakallahu fi lailatikuma barakallahu fi ghadir lailatikuma daren ku da ya wuce din nan Allah ya sa mishi albarka shikenan nan da nan ashe ta samu ciki aka haifi da cikin ainihin annashuwa da alheri manzo Allah ya ce in ta haihu kar a saki a ba yaran nan komai a duniya ya ci a kawo shi ni zan mai huduba nan da nan kuran nan sai ta samu ciki ta haihu da daddare sai aka ce Anas wan yaro kenan Anas kai aikin da aka baka wazifarka a daren nan shine ka tsaya akan yaron nan kar ka sake duk kukan da zai ka a bashi ruwa manzo Allah ya ce ka a bashi su duk abin da manzo Allah ya ce in duk duniya za su mutu fa su sai sun bi yanzu ku duba yaro ne na tsandara ihu da daddare a bashi dan ruwa ya sha mana in haka ne sai a samu ta tsohuwa sai ta lallabo to ku wannan addini dai zafi kaji munafika wai bin manzo Allah ne zafi kaji munafika tsohuwa a'a ai ita wannan sai tace Anas aikin ka yaran nan kar ya ci komai har gari ya waye Anas sai ce na kwana akan yaro a tsaye yaro ya kwana kuka yace ni kuma ban bashi komai ba gari ya waye yace muka dauke shi muka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama uwar ta dan dibi da bine tace gashi wanda za a yi wa yaro hudu ba aka tafi aka je aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da dabbobin sadaka da aka kawo alama lamba yana musu lamba manzo Allah na ganin ka san yara da jariri sai su ta munna suna ta tsalle manzo Allah yace a bintu milhan ta haihu ne ummu sulaimin ta haihu rumaisa ta haihu suka ce eh manzo Allah yace ku dan saurare ni kadan suka jira shi ya gama sannan ya zo ya karbi yaro ya ainihin rinka tauna dabino yana durmusa mishi a cikin baki wannan shi ake kira tahnik har cikin hankashi kenan shine yaro yana zukulkula manzo Allah yana cewa oh dubi matan Madina tun suna jarirai cin dabino gadan gidansu ma'ana shikenan nan da nan manzo Allah ya addu'a yace sunan yaro Abdullahi ana suka koma suka kai yaro wannan yaron Sufyanu mai ruwaito wannan hadisin yace sai da muka ga cewa ya haifo gwarazan ƴaƴa waɗanda sadaukai ne mayaka sojojin addinin musulunci su tara sun haddace alqur'ani dukkan su basu balaga ba jikokin wannan matar jama'a kun ji hanyar da ake bi ake samun aure nagari ƴaƴa nagari ƴaƴan Allah ainihin ba ni ina munna ba ƴaƴan Allah ba ni kaka bani zanin goyo ba kun ji hanyar da ake to me zai hana yanzu in aka zo neman ƴarka ka dubi abin da ya kamata na sunna a tsaya gam da gam duk wata tsohuwa in ta taso sai a ce a'a inna zauna lokacin ku ya wuce yanzu ba naku bane zauna dan nan gori kake mun a ce inna ina za a miki gori amma ya hakuri in go a tambaki zai ki shagalin ku ya ja baya inna ba harkar ku bace eh su harkar su inna lokacin dariqa ake yi yanzu kuma lokaci ne era ne of sunna lokacin sunna ne to dan haka saboda haka inna ki ga baki da shawara a cikin harkar nan gaba daya jama'a mun gane wannan wallahi sai an yi tsayin daka in ba haka ba sunna hujumi ake mata yan bid'a kristoci yan shi'a yan ta'adda kowa yayi hujumi ala sunna kowa taron dangi ne in ka duba da kyau Kiristoci na yi, ƴan Shi'a na yi, ƴan ɗariƙa na yi, ƴan al'ada na yi, ƴan gargajiya na yi, jahilai na yi, azzaluman malamai, kowa an yi taron dangi, ijtima'ul jiyushul kuffar ala ghayzi sunnatul muhammadiyya. To in ba tsaye kai ba, wallahi sai sun raba ka da ita. Wannan ƴar tsohuwa ta zo ta rakwarkwa maka ta fashe da kuka, wannan ya zo ya ce Aisha ya shiga uku ya lalace, me ya saka ka uku, me ya saka ka uku in ba masifa ba? Ka zauna kai ta tazihi ka mutu ka shiga aljanna, za ka shiga rikicin da yafi ƙarfin ka? Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wannan shine foundation. Kuma ina son ku gane, wallahi waɗannan maganganun sun wuce maganganun raha, sun wuce maganganun dariya, domin aure ta haka aka samu annabawa. Duk wanda ka gani a duniyan nan yana alfaharin an haife shi ta hanyar aure, ba haka bane? To aure din nan, to tunda shine foundation, shine tushen yadda ake samun ƴaƴa na gari, me zai sa ba za a rinka gyara? Mu matsa a gyara hanyar aure din nan mana, a gyara hanyar aure sai a rinka samun ƴaƴa na gari. Shikenan ƴaƴa na gari, sai ka ga dattawa na gari, sai al'umma ta taso mai nagarta. Amma aure ya karkace, ƴaƴa batattu, shikenan sai rayuwa ta zama lalatattu. Sai ka rinka ganin ana samun dattawan gaggon buri. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Don haka a tabbatar da wannan. Aka ce to in aka samu ƴaƴa ta irin wannan hanyar tarbiyya, a fara musu da kalmar shahada, sannan duk abin da yaranka zai fara ya fara da la ilaha illallah. Kar ya fara da oyoyo baba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya iya wannan kalma ta zama mishi kalimatu taqwa, kalima ta tsoron Allah, ya iya ainihinta. Sannan a koya mishi ladubba, ladabin shiga ɗaki, ladabin cin abinci, ladabi tsakanin shi da manyan shi, ladabi tsakanin shi da abokan shi, ladabi tsakanin shi da kaza. Duk ana nan ana nan ana tarbiyyar shi, ana koya mishi karatun Alkur'ani, ana koya mishi ƙaunar sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙaunar ƴan ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙaunar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ƙaunar bayin Allah na gari, sadar da zumunci, danginka, dangin uwar shi, duk ya rinka sanin su, abokanka, abokan uwar shi, duk ya rinka sanin waɗannan tare da martabobin su. Kamar yadda muka faɗi a wancan lokaci, yana daga abin da yake haƙƙi ne a kanka ka tarbiyyantar da ƴaƴanka su ƙaunaci ƴan uwanka da ƴan uwan uwarsu. Sai ka rinka kwasar su. Ƴan uwanka na ƙauye ne, ƴan uwanka na anguwa kaza, sai ka kwashi ƴaƴanka ko ka ɗauki ɗanka ko ƴarka, sai ka je sai ka gabatar da su. Za mu je garinmu, duk yaro yana son ya ji an ce za mu je garinmu. Za mu je garinmu, ina za a je an samu hutu, za mu garinmu. Shikenan ana zuwa, sai ka nuna mishi, kaga wannan tsohuwar da ka gani, to wannan matarka kenan. Sai kyalkyale da dariya, wannan tsohuwar ai wannan babata kenan, ai dariya kaza 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 kaza. Wannan da ka gani ƙanina ne, uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya. Wannan da ka gani da ubanta da uwata ƙanwa kaza kaza kaza. Duk ka nuna mishi irin wannan, yana sani wannan gwaggwace, wannan inna ce, wannan ya finda, wannan ya gwalgwal, wannan ya dukko, wannan ya kaza. Duk ya san waɗannan abubuwan tare da matsayinsu. A tashi a kintsa a taho, an taho kai kamar yadda muka faɗi a baya. Kar ka tafi ziyarar nan da nufin samo wani abu, kar ka ɗibi ƴaƴan da nufin bari a je a samo wani abu. A'a, kai yi ƙoƙarin yadda za ka saka musu ƙaunar danginka, yayin da ainihin wato aka waye gari kun taho kan hanya, sai ka ɗan sai musu tsaraba ne, ɗan kaji ne, ɗan ƙwanzadi ne, sai ka ce ai wannan su gwaggwanninku ne suka ce a sai muku gashi nan kaza kaza. Ana dawowa ana neman sake wani hutun, sai ka ji suna cewa ba za mu koma ƙauye ba, ba za mu je mu samo ƙwanzali ba, ba za mu je mu samo kaza ba. To daga haka sai ya zama ƴaƴanka sun sadu da zumuncinsu kenan. To ka tabbata mutumin arziki kenan. Sai ka ga yara ƙanana ne amma da halin dattaku, da halin dattawa, sannan sun taso suna jin su ƴaƴan dangi ne. Amma ƴaƴa nawa ne yau aka haife su a bariki ba su san dangin ubansu ba, san dangin uwarsu ba? Suna da yawa. Shin an yanke zumunci ko ba a yanke zumunci ba? An yanke, to wajibi ne a yi ƙoƙarin gyara ainihin dangane da wannan matsalar. Sannan abu na gaba shine ka tabbatar da cewa duk sanda aka samu irin wannan, tarbiyyar shi ta zama za a tarbiyyance shi ne akan abin da ya zan Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Duk abin da za a nuna mai sallama ce, a nuna mai yadda ake sallamar musulunci. Shiga ɗaki ne, shiga ban ɗaki, al'adab. To irin wannan ne, in Allah ya sa kai malami ne, kana da zurfin basira akan ilimi, babu shakka ko babu laifi sai ka samu wasu littattafai na sunna, sai ka ƙarrarawa ka tabbatarwa da iyalanka irin su littafin Riyadus Salihin, wanda littafi ne da ke karantar da ladabi, ko kuma littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, su rinka sanin irin waɗannan ka'idoji na addinin musulunci. Ba wai lallai karatu sai ka sa musu kowa isiyo, a'a kai kadai zaka rinka rikewa. To yau za a yi karatu ne akan babin hakuri. Allah ya ce kaza game da hakuri, wannan ayar kwaya daya sannan sai kai musu sharhin ta ta'isa. Allah ya ce kaza, Allah ya ce kaza, dan haka hakuri shine kaza 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 kaza, sai ka rinka hada musu abin da kuma waki yadda rayuwa take a yanzu. Kun ga kamar yanzu da muka shiga hali kaza, hali kaza, ai sai an hada da hakuri. To in aka yi hakurin nan, kun ji yadda Allah yake cewa kun ji sakamakon mai hakuri, haka cikin raha da darasin kuma kayye musu tsawo minti 15, minti 10, minti 30, ya isa kowa ya tashi ya tafi. To sannan in aka samu wannan, to an samu ƴaƴa waɗanda suke masu nagarta, sai zan wane ya tarbiyyar ƴaƴan shi ƴan mata irin wannan tarbiyyar. Kai kana da ƴaƴa maza, kai tarbiyyar sa irin wannan tarbiyyar. Don Allah, in aka hada su aure, wace irin rayuwa ce za a gani kyakkyawa? Jama'a, an gane wannan da kyau? To amma wane ya tarbiyyar nashi, wane bai tarbiyyar nashi ba? Sai ƙarshen lokaci kai da kai tarbiyyar ƴaƴanka ƴan mata, sai wani ya zo wai shine dangi, wai ana son ai haɗin zumunta da ƴaƴanka masu tarbiyya da ƴaƴan shi ƴan iska, wai za a yi haɗin zumunci. Shikenan ana haɗa zumuncin nan, sai kaga Fir'auna ne yake jan wani ainihin mugu. Ma'ana Fir'auna yake jan mutumin kirki, wannan ainihin namiji lalatacce, ya gama lalacewa tas. An ɗauki yarinya mai kyakkyawar tarbiyya, mai addini, an bashi duk abin da ya same ta, tane na addini, karatun Qur'ani take, sallah take, ko kaza, shi yana ganin kawai wannan shi dai yayi asara aure, da ya dace ba. So yake same ta, ta hada music, ta sha zanzaro, tana rawa, tana gwatso, yawa shi ma sai ta fa hannunta ci gaba. To shi haka yake so. To an ɗauki irin wannan, an bashi, sai zama shi bai samu irin wanda yake so ba, ita bata samu irin wanda take so ba. Shi ko Allah cewa yake الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. Na banza sai a hada su da na banza, masu nagarta sai a hada su da nagari, abin da ya kamata kenan. Don aka samu matsala ce matsala, kamar yadda muka ce yara sun lalace, kuma to wannan gaskiya wata matsala ce wadda akan ta ne lokaci ya kure mana, wanda ba a manta ba, muka ce akwai abubuwa da dama da ke bata tarbiya, amma kadan daga ciki akwai fatara. In yaro ya tashi gidansu ya ga akwai fatara da talauci da wahalar rayuwa, wannan na kai yaro zuwa ga lalacewa, ba dan kuma ba, domin zai buƙatu zuwa ga wasu abubuwan rayuwa a gidansu, abinci, sutura, kuɗin makaranta, kuɗin littafi, kuɗin kaza, duk a rasa. Makaranta an sa shi ta gwamnati, gwamnati ta ƙidiyar malamai albashi, malamai sun yajin aiki, ya dawo gida ba abinci, babu ainihin sutura, uban shi ba zai iya kai shi makaranta kuɗi ba, ƙarshe sai ya fita sai ya tafi ainihin gantali. Daga haka sai zama asalin sanadin menene ya ja dalilin lalacewar shi, shi ne fatara, talauci. To akan haka ne babban malamin musulunci Dr. Al-Allama Yusuf Al-Qardawi ya rubuta littafi Mushkilatul Faqr wa Kayfa Alajaha Al-Islam, matsalar fatara, matsalar fatara da kuma yadda addinin musulunci ya biyo maganin ta ɗaya bayan ɗaya. Ka nemi wannan littafi, ya tattauna matsala dangane da fatara, talauci, tsiya da wahalhalun yau da kullum, ya ake maganin wannan matsala da ikon Allah. Wannan Allah madaukakin sarki ya tsare. Sannan na daga abin da ke lalata tarbiyyar ƴaƴa, in yaro ya tashi ko yara suka tashi suka ga akwai yawan rikici tsakanin uwa da uba, da uwar da uban, ba zama lafiya, kullum ana cikin rikici, kullum ana cikin fitina, wannan na bata ainihin tarbiyyar yaro. Sannan aka samu yaro ya samu kanshi a halin an saki uwar shi, uwar shi bata gidan, sannan mai yiwuwa ya haɗu da wata gallazazziyar kishiyar uwa wadda ta sha wahala a hannun uwar shi, ita kuma yanzu sai ta kokarin ramawa a kan shi. Sakamakon haka sai daga zaman gidan bai mishi daɗi, don haka sai ya rinka fita, daga haka har sai ya je sai ya lalace. Me ya kawo wannan dalili? Sakin ainihin uwar shi da aka yi. To a wannan munasabar ce nake cewa a wannan lokacin da lokaci ya ƙure mana, ashe a irin wannan halin kai ainihin uba ko kai miji, lallai ne ka rinka taka tsantsan, ka rinka sanin waɗanne dalilai ne za su kai matuƙa a cikin addini, sannan a kai ga yin saki. Ba wai kowace matsala ta tashi kawai sama-sama shi kenan sai kai saki, kowace matsala ta tashi sama-sama sai ka ainihin yi saki. Kuma na ce akwai matsalolin da za su kai matuƙa su yi ƙamari na ya cancanta a saki mace, amma saboda tunanin wannan matsalar ta ce wa yaran nan ko yaran nan ko yarinyan nan in ya waye gari ba uwarshi a gida zai iya lalacewa. Sakamakon haka aka ce wannan zai iya zama dalili wajen ta ƙara haƙuri da ainihin wanci a matsayin matarka domin tsoron lalacewar tarbiyar ƴaƴanka. Wannan ta ɓangaren uba kenan. Ta ɓangaren uwa ke kuma wajibi ne akan ki ki rinka hasashe duk sanda kika tada masifarki, kika tada tashin hankalinki, kawayenki suka zuga ki, kika hanga, kika hango, ai inda kin fita, ai da zaki samu kaza, ai ki an taya haƙƙinki. Ki wai ga baya kiga, shin in kin bar gidan mijin nan naki, wannan ba zai kawo lalacewa ƴaƴanki ba? ƴaƴanki in suka lalace a gidan miji da kika baro a baya, dan Allah farin cikinki ne duk ƴaƴan da kika samu a gaba ko da sun shiryu? Ba farin cikinki bane. Zaka ga galibin mace ko ƴaƴa nawa ta samu, duk natsuwarsu, duk iliminsu, duk wadatarsu, in ta baro wasu ƴaƴa guda biyu, uku, huɗu ko nawa ne a baya, sai kaga hankalinta ya fi komawa kan waɗancan na baya. To ba za ki rinka tunani da irin wannan ba? Yayin da kika tada masifarki da tashin hankalinki ki rinka haƙuri ba don komai ba don lalacewar tarbiyyar ƴaƴanki kar ta afku. To amma galibi abin da yake faruwa jahilci da rashin wayewar kai da gidadanci da rashin fasaha ya yi yawa a cikin kwakwalen mata a wannan zamanin. Duk sanda aka ɓata mata rai ita abin da take cewa ga mazaje can burjik, ta manta cewa sanda ake wawaso a kanta a da nonanta a tsaye yake, fatarta tana da laushi, fuskarta tana da kyau, gaɓoɓinta a tsaye suke, amma yanzu ta manta cewa komai ya zama ɗan kwatana a jikinta. Duk abin da ke jikinki ya riga ya zama ɗan kwatana, kuma in ya mutu babu spare part. Ta manta wannan, don haka sai take ganin ai sanda wane ya aure ta, tana da samari biyar, tana da samari goma, cikinsu akwai kansula, cikinsu akwai kaza, akwai kaza. Yanzu ta manta cewa yau shekarar ta biyar rabanta da gidansu, yau shekarar ta goma, yau shekarar ta sha biyar, yau shekarar ta ashirin, in ta fito ko zawarawa ba za su yi wa wasanta ba balle samari. Ta manta wannan, sai ta rinka cewa ai tana nan da samari, mutum ne suke santa. Ta manta an yi juyin juya hali a cikin jikinta. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Waɗannan nasihohi ne muke wa mazaje, muke wa mataye. Bahaushe ya ce in an bugi jaki sai a bugi taiki, ba dan komai ba dan akai kaya lafiya. Jama'a mun gane wannan da kyau? Sannan sai mu sawo, sai mu dubi mas'ala ta gaba. Ita ce samun wadataccen lokaci ya wa yaro yawa yana lalata yaro. Yaro ya zama ga lokaci yana da shi lokacin banza, an ba da hutun makarantar boko sati biyu, an bayar da hutun islamiya mako biyu, ya rasa me zai yi, baya talla, baya komai. To lokaci in yi mai yawa dole ya rinka karime-karimen abubuwan da zai cikkashe lokacin nan da su. Shi yasa wajibi ne ke uwa ko kai uba ko kai mai tarbiyya, wajibi ne sai ka san menene zaka kawo a lokacin hutu, lokacin faragar yaro me zaka kawo ka cike mai lokaci da shi, yadda lokacin ba zai mai yawa ya tunanin ta'addanci ba. Dan mutum ya zauna ya tunani ya shiru ya rasa abin da zai a duniyar nan, sai fara tunanin sabon Allah, sai fara tunanin lafi, sai fara tunanin ta'addanci. Wajibi ne wannan a san yaya za a cika shewa yara lokacinsu. Irin lokaci da ake ba da hutun nan, sai ka ga yara sun fi zuwa ɗauko magana. An ba da hutun boko, an ba da hutun islamiya, yaro baya talla, baya tsar tebur, baya kaza. To a irin wannan lokacin shawara ita ce sai ka ɗibi ƴaƴan nan naka, za a je ziyara ne, an je ziyarar dangi an dawo, hutu ya rage da sauran wata ɗaya, sai ka ce to shikenan, wane da Allah a matsayinka na baka nake, ko tinka, ko tela, ko kafinta, abokina zan rinka turo yarana suna ɗan zama wurinka, ana koya musu aikin kafinta, ana koya musu aikin kaza. To amma abin da yake damunka shi ne haukan ɗan Afirka, duk sanda yake da kuɗi sai ya ga cewa har abada ba zai zama matsiyaci ba. Don haka sai ga yaushe kamar ni Alhaji wani zan tura ƴaƴana su koyi ɗinki, ko su koyi kafinta, ko su koyi kanikanci. Ana nan daga baya shi kenan lokaci ya wa yara yawa, ba a tura su sun koyi sana'a ba, ba abin da za su yi sai su je su lalace. Kwana biyu uban ya tsiyace, sai abin ya zan kaya ya tsinke a gindin kaba. Uban nasu ya tsiyace, sannan su kuma tarbiyyarsu ta lalace, sai ka ji a kama a ce ɗan gidan Alhaji wane ne, amma an kama shi cikin ƴan fashi da makami. Ga uban shi duk an san shi a garin mai mutunci ne. Me yasa? Saboda ba a bi tarbiyya yadda ya kamata ba. Shi yasa kowane ne kai, wallahi minista ne kai, gwamna ne kai, wani iri ne, duk yadda Allah ya ɗaukaka mukaminka, ma'aikacin gwamnati ne kai, ɗan kasuwa ne, malami ne, ka san ya za kai ka iya koya wa ɗanka wata tarbiyyar sana'a. Shago ne zai rinka zuwa ya jire a kasuwa, a'a zai rinka zuwa wurin kanikawa ne, miƙo min sufana, miƙo kaza, miƙo kaza, makanaiza zai je koya, a dai kike mishi lokacin shi da wani abu wanda zai amfani rayuwar shi. Ai ita sana'a ba lallai ana koyanta ne don in ka girma ka yi ta ba, ana cewa ana koyan sana'a ko don ɓacin rana. In aka ce ka iya gyaran keke, ka iya tela, ka iya kafinta, ka iya tinka, kana nan ka zama ma'aikacin gwamnati, wata ran sai gwamnati ta ce ba ta da ku. Sai zama kuma dama kai ba wani ilimi ne kake da shi na Bature wanda ka ƙware ba, ka je ga wannan ofis ne saboda Allah kaɗai ya kai ka, ba cancantarka ba. To yanzu da aka turo ka waje, yau kai da lawyer ne sai ka buɗe chamber, da likita ne sai ka buɗe clinic, da engineer ne kai sai ka buɗe factory, ba ɗaya ƙanwar biyu. Mai yiwuwa wani ɗan karatun boko ne ka bubbuga sama-sama an ce ba ai da kai. Shikenan dama ka iya kafinta sai ka zo ka share wuri sai ka ci gaba da kafintiri ɗinka. A fili ya rubu ko bai rubu ba. Sai yasa jama'a girman kai rawanin tsiya ne. Girman kai rawanin tsiya ne. Karka ce dan kai ne wa ne ɗanka ba zai koyi kaza ba. Allah ya kiyaye. Sannan hulɗa da yaran banza tana kawo ainihin lalacewar ƴaƴa. A wannan ne nake jan hankalin iyaye, lallai ne ka sa ido ka san su waɗanne ne abokan ƴaƴanka, suwaye suke zuwa gidan ƴaƴanka, ƴaƴanka gidan suwa suke zuwa, da suwane ne ƴaƴanka suke hulɗa, a makaranta ne, a anguwa ne, a cikin gida ne, an kai su wani wuri ne, lallai ne ka sa ido tare da cewa mutane za su ga ka cika tsanani, amma wannan tsanani shi ne jagoranci game da tarbiyyar ɗa. Kaga wani yaro ya zo suna wasa da ɗanka, wajibi ka bincike shi ɗan gidan waye, me tarbiyyar shi, yaya ake a gidansu, inda gane baka ce kai kan zaki nan ɗa da yake lalatacce yana zuwa wurin ɗanka sai ya lalata maka ɗan yadda kai kana jin nauyinka kore shi ko, wallahi wata ran sai naka ɗan ya lalace yadda da kanka zaka kori ɗan naka daga gidanka saboda ka ƙi ka kori wancan lalataccen da ya zo ya lalata shi. Allah ya kiyaye. Sannan mummunar mu'amala da iyaye suke wa ƴaƴa, ka rinka gallazawa ɗanka, ka rinka gwasale shi, kana cin zarafin shi, bugu a inda bai cancanta a buge shi ba, zagi ga inda bai cancanta a zage shi ba, da takura mishi da ayyukan da suka fi ƙarfin shi, wannan yana lalata ainihin tarbiyyar yaro. A nan ne zan jawo hankalin iyaye masu ɗorawa ƴaƴansu talla. Ku sani da cewa ɗorawa ɗa talla ba ci gaba ba ne, wallahi tallahi ci baya ne. Wannan ribar har yau ba mu ga wata mace wadda ainihin ribar da ɗanta ko ƴatta ta tallata kawo mata ta tsinana mata wani abu ba in ba ci baya ba. Ɗa nawa ce ta gama talla a dandali da safe ta kai koko da ƙosai, da rana ta kai tuwon shinkafa ko ta kai shinkafa da wake dandali, da yamma ita ce soya algaragis, ita ce alkaki, ita ce kaza, ba ta dawowa gida sai ƙarfe 9 sai ƙarfe 10 na dare, duk ƴan iska sun gama jagwalgwalata. Sannan a zo aurenta sai kaga uwar ƴan nan tana bi tana neman taimako da cin bashi duk tsawon tallan nan da aka yi, mai tsinana musu ba abin da ya tsinana. Wannan na daga cikin mummunar mu'amala da iyaye suke wa ƴaƴa wadda take kai ga lalacewarsu. Yaushe ne ba a ce yarinya ƙarfe 7 na safe ta fito talla, tallan da yake kafin nan fa sai da ta kai nukan markaɗe ƙarfe 6 na safe, sannan bata koma gida ba sai ƙarfe 10 na dare, ta je bata siyar da tuwon ba, ko kuma ta siyar, ko kuma ta yi ɓari, ko kuma ta ga za ta yi kwantai, sai ta je ta samu wani ɗan iska sai ya mata juye sai ya fara lalata ta tun daga nan. Duk wannan yana daga cikin mummunar mu'amala. Ki samu sana'ar da za ki rinka a cikin gida mana wadda ta fi mutunci. Wajibi ne iyaye su kula da waɗannan abubuwan, domin muna tattauna me ke lalata tarbiyyar ƴaƴa. Mummunar mu'amala, takurawa ƴaƴa, ɗora musu abin da ya fi ƙarfinsu yana lalata ainihin tarbiyyarsu. Shi ya sa ka gani lokacin da Annabi ya zo yana karɓan mubayi'ar mata sun musulunta, in ya ce banda shirka, banda sata, kakki je ki yi cikin shege ki kawo gidan mijinki, in ya ce banda zina sai su ce a'udhu billahi, manzo Allah ka yi shiru, ƴa tana zina ne? Ya tana zina, ai sai baiwa take zina. Su a lokacin in ta ga wadda ta zina baiwa ce, mai gidanta ya ce yau sai ta kawo naira kaza, garin ta je nemo naira kaza nan sai ta tafi ta zina, amma ya ba ta zina. Amma ku duba yanzu yadda aka maida ƴaƴa suka zama bayi. ƴaƴa ne yanzu gangariyan ƴaƴa, a jami'o'i ne, a makarantun sakandare ne, direbobin tire ne, dukkansu an mayar da su sun zama ainihin mazinata, sun zama karuwai, sun zama bayi, ba dan komai ba, sai dan kadai matsalar ainihin wato samun abin da uwarta take nema, ko kuma samun abin da za ta kai ga rayuwarta. Ba ku ajin labaran duniya ne a yau yadda ake ta kira ga matsalolin da suke faruwa. A zuwa yanzu an tabbatar da an fitar da mata 100,000 da wani abu zuwa kasar Italy, ba dan kai ba dan su je su karuwanci. Su ne in ka je za ka ga a ce wannan ai yadda ce ta aiko kuɗi daga Italy, ga ta nan an sai mata ainihin gida, wannan mota da ake mata haya ai yadda ce ta aiko kuɗi. Duk menene mummunar mu'amala ce da ƴaƴaye. Shi yasa mutane wallahi tallahi mu ji tsoron Allah, in za mu nemi arziki mu nemi arziki ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya halatta mana. Sa'annan na daga cikin abin da ke bata tarbiyyar ƴaƴa kallon munanan fim, fim din da ya shafi ainihin kashe-kashe da face-face da ta'addanci da ƙone-ƙone da abubuwan da suka shafi al-gharaiz al-jinsiyya, mu'amala tsakanin namiji da namiji muɗi kenan, mu'amala tsakanin mace da mace maɗigo kenan, mu'amala tsakanin namiji da mace zina kenan. Duk waɗannan irin fimafimai matuƙar yara suna kallon su suna lalata musu tarbiyya. In ka ga yara yanzu suna dambe, kai daga gani wannan damban ba damba ne irin na basirarsu ba, sun ga irin shi ne a TV. Yaro ya san yadda zai kalle dan uwan shi abokin fadan shi ya kayar da shi, ya san yadda zai tarbo shi ta nan ya kifa mai mari ta nan. Kana kallon wannan sai ka ga bai da bambanci da irin fim din da suke kallo. To kaga anan ka lura da kyau, ba a ce ka hana yaranka kallon fim ba gaba daya, aka ce munanan fim, domin daga cikin fim akwai fumafumai masu shiryarwa. Ina laifi a sanya wa yara tarihin irin su Imamu Malik, tarihin irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, duk waɗannan manyan limamai, al-Imamu Abu Hanifa, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, duk akwai tarihin su a cikin kasusuwa na video. Kaga Imam Malik tun yana karami ya san Qur'ani, ya san sunna, ya san madadi. Kaga Sheikhul Islam tun yana karami ya san al-Qur'ani, ya san sunna, ya san madadi, ya iya jihadi. Sai a sa wa yara irin waɗannan yana shagaltar da su. A nan ne zan ce wa iyayen ƴaƴa da dagatai da hakimai da masu anguwanni, dattawa, limamai, masu wa'azi, aiki ya same ku game da gidan fimafimai da ake yi na video. Babu shakka dole ne ku san wani mataki ne za ku iya ɗauka game da ainihin maganin wannan masifa. Domin al'amarin ya zama in kai baka da video, baka da talabijin gidanka, yaranka zai je biya kwandala biyu ko kwandala uku ko naira goma ko naira nawa ya je ya ga irin fim din da ake magana akan, in ya gani zai lalata tarbiyyar shi. Wannan ba harka bace da za a ce a je a tara ƴan iska su je su rufe su da duka su rufe, a'a, domin masu gidan fim din nan da sauransu, saboda yadda suka san yana bata tarbiyya, kuma suka san ana fada da su ana yaƙar su, zuwa suke ɗauko izini a wurin ƴan sanda, gwamnati ta ba su lasisi da suke yi, ma'ana su suna batar da mutane ne da izinin gwamnati. Wajibi ne dattawa, limamai, masu wa'azi, hakimai, masu anguwanni, dagatai, a ɗauki matakin ya za a yi a bi hanyar da za a yi maganin irin wannan. In ma fim ɗin ne za a rinka sa wa yara, a rinka sa musu fim ɗin irin wanda ya dace, kuma a lokacin da ya dace, don ko wanda ya dace, ba koyaushe kamata a sa musu ba. Ai ana irin waɗannan fim ɗin na kalle-kalle a ƙasashen kudu, ma'ana Najeriya maso kudu, ana irin waɗannan. Amma in lokacin jarabawar yara ya zo, duk wani gidan kallo sai kaga an sa an rufe shi, suke saboda yaran su kada su faɗi jarabawa. Ashe ko da fim ɗin nan tarihin Imam Malik ne, tarihin Ibn Taymiyyah, tarihin Abu Hanifa, tarihin Musulunci, ashe za a rinka duban akwai lokutan da za a rinka sawa. Amma ba kowane lokaci ne mai gidan video ya so ya sa fim ɗin da ya so ya sa sadda ya zo ya ɓatar da yaran jama'a, ya lalata tarbiyyar ƴaƴan jama'a, shi kuma ya dafe kuɗin shi babu abin da ya shafe shi. Wajibi ne iyaye sai sun ɗau mataki akan wannan. Sannan kuma yaɗuwar ɓarna da ainihin ta'adi a anguwa yana lalata tarbiyyar yara. Yaro ya taso ya ga wannan ainihin wato wuri jikin gidansu ne, amma baƙin gida ne, gidan karuwai ne. Jikin gidansu ne gidan silma, jikin gidansu ne gidan rawa ne, jikin gidansu ne gidan ƴan caca, jikin gidansu nan ne ƴan ƙwaya suke. Yaɗuwar irin waɗannan ɓarna da ta'adi a mazaunin jama'a, wannan yana lalatar da tarbiyyar yara. Domin abu na farko da wannan ta'adin zai fara musu shine bisashe musu munin a cikin zuciyarsu. Yaro ya tashi kusa da gidansu, gidan karuwai ne,
yaga ana caca ana iskanci ana kaza din yadda uban yake koya mai tarbiya iyayen malaman suke nuna mishi tarbiya sai ya rinka ganin saban Allah nan da malam yake nuna cewa ya kai matuka shi ba zai rinka ganin wannan matsayin na saban Allah a zuciyar shi ba me yasa da ya fito daga masallacin anguwar su ga gidan karuwai kuma da ya fito daga gidan ainihin su ga ainihin inda ake shaye-shaye da ya fito ga gidan Sulma ashe wannan wajibi ne akan lalle ne a dauki mataki game da yadda za a yi a ga cewa lalle an daina barin barna ta tana bayyana domin wannan na daga cikin babban manufa ta shari'ar musulunci shari'ar musulunci dama ba za ta ce za ta hana mutane dukkanin su barna ba a'a shari'ar musulunci tana hana barna ta hanya biyu ne yaduwar ta to wannan za a yi amfani da karfin mulki ne duk wani gidan karuwai duk wani gidan giya duk inda ake zalunci a hana sannan ya zama a tsayi da malamai su ta karantar da mutane ko tuna su ta hukunci da shari'ar Allah sannan bangare na biyu shine sai kuma malamai su rinka jagoranci suna shiryar da mutane game da ainihin sabon Allah dan in an hana gidan karuwai an hana gidan shan giya an hana kaza an hana kaza sai kaga ranka ya dadewa ne ko yallabaiwa ne sai dinka hijabi sai aje a motar shi in ya je ya dauko karuwa sai ya sa mata hijabin nan in yazo ya wuce da ita sai ku kauda kai ma kuna ga kakku kallawa yalla bai mata shi nan ku karuwa ce yalla bai wani koran kai dadewa ne sai ya sawo ainihin katan guda na giya a cikin buddin motar shi to yanzu wannan ta ya za a yi maganin wannan wannan ba za a iya maganin shi ba sai ta hanyar wa'azi da jan hankalin ainihin jama'a domin an hana bayyanar barna to amma barnar tana nan tana ci gaba da gudana a karkashin kasa to wannan imanin ka ne kawai da Allah da wa'azi da kake saurare zai iya hana ka da izinin Allah kuma mun gane wannan da kyau ko sannan kuma in iyaye suka watsi da tarbiyyar da ya zama kawai kun haifa ku dai abin da ya dame ku ku bashi tuwo ya ci ya koshi ya je makaranta ya kaza amma tarbiyya fa kun kyale shi ya zama shagwabbe ya zama lalatacce ya zama dan iska fa abin da ya shafe ku game da tarbiyyar shi wannan ainihin yana sanyawa yaro ya lalace ainihin a cikin al'umma sannan in jama'a ba su manta ba abu na ƙarshe da ne magana shine masifar da take samun wasu ƴaƴa ba dan son su ba ba dan son iyayen su ba amma kaddara ce Allah madaukakin sarki yake saukarwa ita ce masifa ta ainihin maraici in ka waye gari uwarka ta mutu ko ubanka ya mutu shikenan sai ainihin ka waye gari a tsakanin ainihin ƴan uwanka yara kai maraya ne don baka samu kyakkyawan jagoranci na ainihin ƴan uwan uwa ko ƴan uwan uba ko kishiyar uwa ba ko matar uba sai ka samu kanka a halin lalacewa saboda kana rayuwa ne ba ainihin cikin galihu ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'ar musulmi kun ji waɗannan abubuwa shin a irin wannan halin da kai ka samu kanka a halin ainihin wato matarka ta mutu ko matarka ta fita ga ƴaƴa ƙanana waɗanda kake tsoron tarbiyyar su ta lalace menene yake wajibi a kanka a ƙashin gaskiya saboda Allah babban wajibi a kanka shine ƙara dagewa da zagewa game da tarbiyyar sannan kuma da sa ido akan ita matarka ta gida ko kishiyar waɗannan ainihin uwar yara cewa waɗannan yara ba su ne kishiyoyinta ba ko da sun yi zama na rashin zaman lafiya tare da uwar to ta ɗauka yanzu waɗannan ƴaƴanka ne sakamakon haka sun zama ƴaƴanta don haka ba kishi tsakanin ita da su ta riƙe su amana to kaga wannan ya lazimta maka ka san irin matar da zaka auro kamar yadda muka fara ishara a can baya a nan ne ne mana ishara zuwa ga ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama na daga ciki hadisin Jabir wanda ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim mahaifinsu da ya zo rasuwa mai suna Abdullahi ɗan Hiram ya ce ya kai Jabir bayan raina sai ainihin wato bayan ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wani rai da nake ji a duniya kamar ranka ya ce ina ji a jikina kuma cewa gobe ina daga cikin farko-farkon waɗanda za a fara kashewa an je jihadi yakin Uhudu ya ce don haka ana bi na bashi ka biya min ƙannanka ka kula da su amana na baka su shikenan je ka Allah ya sa maka albarka ana wayar gari ko cikin farko-farkon waɗanda aka fara kashewa aka kashe baban Jabir to Jabir ya ga aiki ya same shi yanzu ga bashi an bashi da shi ga masu bashi sun gallaza mishi shi bai da aikin da yake balle ya iya biyan su suna ta kwadayin aje a raba musu wata tafkekiyar gona wani katin gandu da uban ya bari sun matsa wa Jabir dan aje a raba akwai da dine a ciki Jabir yace na rasa yadda zan yi a duniya ga kanne ɗan mata guda tara annabi ya banni da su waɗannan ƴaƴa ina mahaifin shi ya bashi da su yace ya rasa yadda zai yi da rayuwar shi shine sai ya zauna sai ya tagumi kuma annabi ya hana yin tagumi domin tagumi alama ce ta wanda ya shiga halin takaici bai damuwa bai yanke wa tsammani yaushe kana musulmi zaka yanke tsammani daga rahama Allah bayan Allah yana la taqnatu min rahmatillah kakku yanke tsammani daga rahama Allah annabi yace ya Jabir me yasa nake ganin ka cikin tagumi da damuwa sai yace me zai hana ni tagumi me zai hana ni damuwa ubana ya mutu ya bar ni da bashi ya ban ni da kanne ɗan mata guda tara yace in yi tarbiyar su in sun girma in musu aure da wanne na iyaya manzon Allah ni kaina ban yi auren fari ba jama'a ku ji irin wannan damuwa amma duk abin da ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah sai manzon Allah ya magane shi duk wani psychologist da kake ji a yau doctor ne shi professor ne shi a kasar turai ne kasar larabawa ne duk yadda ya gama kaiwa a ilimin psychology wallahi bai kama yatsan manzon Allah ba a ilimi don manzon Allah ilimin shi kai tsaye daga Allah yake dibowa duk wata damuwa yanzu sai a ce aje wurin psychologist to manzon Allah shine at-tabibun nafsani babban psychologist ana zuwa ya zaunar da shi ya ce to ka kwantar da hankalinka damuwa dai game da mahaifinka ya rasu ka cire damuwa a ranka domin Allah madaukakin sarki bai taba karrama wani bawan shi daga cikin bayin shi dake mutuwa irin karamar da yawa ubanka ba yace da babanka ya rasu sai Allah ya dauko shi ya aje shi gaba da gaba ya zauna a gaban Allah suna magana yace ya kai bawa na me kake so a duniyar nan wani arziki kake so in maka yace ya Allah arzikin da nake so shine ka komar da ni duniya in sake jihadi a sake kashe ni in sake dawowa gare ka sai yace ayya sai dai nayi alƙawari ga duk wanda ya mutu cikin al'ummar ku al'umma annabi duk wanda ya mutu ba dawowa nemi wata alfarmar sai yace Allah ka baiwa mutanen da ke rayuwa a duniya ɗan baya ba su labarin irin ni'imar da muke ciki shine ayoyi daga cikin suratu Ali Imran suka sauka suna ainihin bayyana irin halin annashwa da alheri da ainihin waɗanda suka mutu jihadi suke ciki wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat kar ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su wajen tada addinin Allah kar ku taba tunanin mawo matattu ne sam bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna rayayyu ne suna nan suna cin arziki a wurin ubangijinsu kana nan ba wutar lantarki ba ruwan famfo ba bakin mai ba manja ba farin duk mai ya yanke maka ba haske wace irin rayuwa ce wannan to su suna can suna samun arziki daga wurin Allah jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan sannan na biyu yanzu kun ga in yana takaicin mutuwar uban shi tunda ya ji cewa lahira ta fi wa uban kyau fiye da duniya ba damuwa ko sai me ya rage sai bashi Jabir yake duk wanda yake bin ku bashi ka ce mu haɗu da shi a gonar ku da safi sai je ya same ka alaji manzo Allah ya ce da safi a haɗu a gona sai yawa to shi yana sa rai za a je a yanki gandun marayu a bashi to dama duk bashin da uban ya ci bashi ne na cefa ne tiyar da dino kaza tiya kaza buhu kaza talaka ne ya ciyar da iyalin shi shikenan bashin da dino aka ci in aka biya ka daga dino ba an biya ka ba da suka je suka taru to ku ne masu bin bashi eh ya manzo Allah ai mu wallahi mu ne shikenan manzo Allah ya sa duk suka taru yace wa Jabir kai ka hau wannan bishiyar da dino to dama yaron Madina kamar dan miciya ne da kwatami a duk wanda ya rayu a ƙasar Hausa irin waɗannan anguwanni ya kware game da shiga kwata ko ya shiga alkafira ya fita to yaron Madina da Dabino yanzu nan daga cewa hau kawai sai kama ya hau nan da nan ya kama dare ya hau sai yace ka ci gaba da girgizawa ya ta girgizawa Dabino na zubowa Dabinan da ke sama Jabir yace in ka daga kai ka kalle su ba su wuce a kirga su ba amma su sahabbai addinin su shine me manzo Allah yace sallallahu alaihi dan haka tunda manzo Allah yace ka hau inda kai ne sai kace manzo Allah ya ba yawa to kai ridda amma su sahabbai a tunda manzo Allah yace hau sai hau girgiza sai girgiza magana ta kare yana girgizawa Dabino na zuba sai da Dabino ya tare jump Jabir yace ni na daga kai sai ga har yanzu na saman nan yana nan yadda yake bai rago ba bai karu ba mu'jiza jama'a mun gane wannan da kyau manzo Allah yace sako ka ware, aka ware waɗannan rufaffu rufaffu, waɗannan nunannu, waɗannan danyu. Manzon Allah ya kewaya, ya kewaya, sai ya zauna akai sai ya addu'a. Sai ni ke ce ka ci gaba da auna musu. Alhaji buhunka nawa ne? Buhu ka bani a ce gashi. Kaifa buhu nawa gashi, buhu nawa gashi. Duk aka gama kasafta musu, kowa aka biya shi suka watse. Manzon Allah ya ce Jabir sai a ji a ci da marayu kuma wannan. Wanda ya sauko kasan dabinan da ya zubo kasa yana nan kuma bai ragu ba. Jabir ya ga karama, ya ga mu'jiza. To haka al'amarin nan yake. Kun ga an yi maganin matsala ta biyu ko sai matsala ta uku. Yace kannanka kuma ƴan mata in sun isa aure ka gaya mana zamu taimaka maka insha Allah. Kannan nan nashi ba uwarsu ɗaya ba, uba ɗaya ne. Dan ka san a musulunci ba ƴan ubanci. In ka sake wance da ke ɗaki kaza da wance da ke ɗakin ku aka tashi aurar da su, wai wance da kuke uwa ɗaya uba ɗaya, sai kai taimako na musamman. Wance kuma sai ka dan ba da 500, to gashi nan gwaggwato a dan taimaka. Allah ya rufe asiri, ƙarya kake, baka nemi rufin asirin Allah ba. Don ka bambance kannanka ne ba ƴan ubantaka a musulunci jama'a. Idan a ce da ni da kai uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya, da ni da wani ubanmu ɗaya uwa kowa da tashi duk ɗaya ne a musulunci, inda ake bambance an zo rabon gado. Amma wajen sadar da zumunci fa dole ne, yadda zan sadar da zumuncin uwa ɗaya uba ɗaya, in sadar da zumuncin ƴan ubantaka duk ɗaya ne a cikin addinin musulunci. Jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko? Saboda haka Jabir ƴaƴan nan ba uwar shi ta haife su ba, kanne ne, kamar yadda riwayoyin hadisin majmu'in su je kaka karanta Fathul Bari ko Umdatul Qari. Kanne ne na dangantakar uba ɗaya kawai, amma kowa uwar shi daban-daban. Amma dubi Jabir ya rike su amana. Ana nan ranar sai manzon Allah ya ga Jabir da Za'afaran. Za'afaran turare ne wanda in kai aure sai ka sa a lokacin su. In ka sa sai a ganshi ya dan yalo haka a jikin rigarka ko a ji kanshin shi. To da an ji kanshin shi an san kai ango ne. Shikenan manzon Allah yace Jabir halaka ya aure ne? Yace eh masha Allah ya manzon Allah. Aina ya aure. Yace budurwa ko bazaura? Sai yace kai dai bazaura na aura. Manzon Allah yace ayya Jabir, me yasa baka auri budurwa ba? Kai mata dariya, kai maka dariya, kai kiss, kai kiss, kai abubuwa na wasa na annashuwa, kaje ka auri bazaura? Sai yace a'a ya manzon Allah, nayi nazarin in naje na auri budurwa da ƴan mata tara a gidan sai su kona gidan, tunda dukkan su ba su da hankali kenan. Amma sai naje na auro bazaura wadda ita ta natsu, tana da hankali dan ta rinka kula da su, ta nemi su kunshi, tana koya musu saka, tana koya musu kitso. Haka riwayoyin hadisin suka faɗi. Duk waɗannan abubuwan je ka karanta Fathul Bari ka gani. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Babbar hikima anan da ta sa na kawo mana wannan dogon hadisi ita ce wannan kalmar. Ashe duk sanda ka tashi zaka yi aure a halin da matarka ta mutu, ko kuma ainihin matarka ta fita, zaka yi tunanin wacce irin mace ce zaka auro da zata kula da ƴaƴanka. Gashi yanzu Jabir saurayi ne, dukkan saurayi budurwa ta fi dacewa da shi. Kai ba saurayi ba, ko tsoho dan shekara 50 in ya auri budurwa sai ya fi jin daɗin rayuwa. Amma saurayi ya haƙura da ya auri budurwa domin ya samu mai hankali wadda zata kula da ƙannan shi. Balle kai matarka ta fita ƴar shekara 30 ko 35 ta bar ƴaƴa 5, 10, 15, in ka zo kana son ka yi aure, wai kuma sai ka je sai ka auro budurwa wadda take maiwa budurwan nan ma junior wata yarinyar ƙanwarka ce da ke secondary, take commercial ko take WTC ko kaza kaza. Shikenan sai ya zama matar ubanta ce, amma kuma ita tana ganin ta girme ta. To shine sai kaga an fara samun tangarda. Sai kaga in an samu rashin tarbiya daga ƴaƴan ma, sai kaga ɗanka yana ainihin soyayya da matarka amaryar. Duk me yake kawo wannan? Rashin tunani da rashin kula da kullum kai ka tashi kawai kai meye sha'awar zuciyarka, shi kake so, baka tunanin menene maslaha ga rayuwarka. Abin da yake wajibi shine duk sanda ka tashi sai kai tunanin meye maslaha ga rayuwarka. Duk sanda aka ce ga rogo tashi naira 10, amma kuma ga mirinda kwalba naira 10, ga yunwa kana ji, mirinda dai ita ranka yafi so, rogo ko ranka baya so, amma rogo zaka cika koshi, amma mirinda ba zaka cika koshi ba. Yanzu san ranka zaka bi koko kamata da cancanta? Kamata jama'a mun gane wannan da kyau ko haka ya kamata ka fahimci mas'alan nan da kyau duk sanda ka tashi a wurin ba wai yanzu kai ka wuce saurayi ka wuce yaro karami yanzu kai maslaha ce ma ta sa kake son kai auren in ba dan wannan bukata ba ma ba abin da zai sa kai auren to da ku kasancewa bukata ce ta kai ka to sai kuma ka dubi wacce ce zaka aure da zata kula da tarbiyyar yaranka mai hankali mai mutunci mai tarbiyya wadda ta san addini wadda zata dauki ƴaƴan nan ƴaƴanta ne ta gashi dubi hadisin Jabir yace wadda zata rinka musu kunshi ta rinka koya musu saka ta rinka musu kitso yanzu zaka je ka aure wata yar bana 13 anya ta iya wa yaranka haka ba za ta iya haka ba to shi yasa sai ka tsaya kai nazarin wannan abu na farko kenan abu na biyu bangaren kike kuma duk sanda kika tashi aure a yayin da ya zan mijinki ya rasu a yayin da ya zan mijinki ya sake ki ba daidai bane ki je ki aure kawai aure na son zuciya a'a dubawa zaki yanzu waɗannan ƴaƴana ki dake watan gariya tsakanin gidanki da gidan ubansu sun kisa zauna a gidan ubansu sun kisa zauna a gidanki kina son ke aure sai ki dubi wane ne wanda in kin aure shi in tsohon mijinki ya yadda ki rike ƴaƴan nan zaki zo ya rike miki ƴaƴanki a cikin mutunci da kula da tarbiya hujjar mu akan haka shine hadisin Bukhari da Muslim har yau yana cikin hadisin Ummu Salama lokacin da mijinta ya rasu Abu Salamah al-Ansari tace ni kam na shiga uku na lalace ina zan saki samun miji irin Abu Salama gidan farko da aka fara hijira daga Makka aka tafi Habasha daga Habasha aka dawo Madina tace wannan irin mutum na san ba yadda zan samu irin shi dan haka sai nayi mai kukan da duk duniya sai an san nayi asaran miji tace na sha alwashi na gama shan kamara kenan zan fara kukan mutuwa sai ga manzon Allah ya zo min ta'aziyya manzon Allah yace lafiya kamara menene kaza tace ai zan fara kukan mutuwa ne yace a haramun ne an gama an daina an haramta wannan yana cikin sahih muslim kitabul janaiz shikenan sai ta fasa wannan to tana nan tana zaune tana takeici ta shiga uku ta lalace manzo Allah ya ce a ki rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma akhlifni allahumma ajirni min musibati wa akhlifni khairan minha daga Allah muke ga Allah za mu koma Allah ka fitar da ni daga musibar da ta same ni Allah ka kawo min abin da ya fi ta alheri tace haka nake ta fadi haka nake ta fadi tun su duk zikirin da manzon Allah ya ba su shi zasu ba su da wani shehi su dama su ba samu kansa a matsala ba dan haka tana nan tana wannan zikirin ta gama ta kaba ran nan sai manzon Allah ya tura wani sahabi kai ka je ka ce ina son Ummu Salama dan Allah yanzu ta samu khairun minha ko ba min hukuma ta samu ba ta samu khairun min zawjiha al-awwal ta samu wanda ya fi ta mijinta alheri eh kenan na biyu sai ta ce to ita kam ta yadda ai ita wannan irin mukani ne ma a ce manzo Allah yana son ta ai ta ci gaba amma tana da matsalar farko ita ce ita tana da azababban kishi ba ta iya zama da kishiya na biyu ita tana da agololi to da aka zo sai manzo Allah ya gaya mishi sai ya ce to kishin ta dai zan roki Allah ya dauke mata wannan kishi Allah ya raba ta da kishi manzo Allah ya roka mata Allah ta daina kishi ƴaƴanta kuma daya akwai Zainab daya akwai Umar agololin kenan yace Allah ne zai rike su ba ni zan rike su ba to dalilin ka wannan hadisin shine wannan kalmar ta ƙarshe yanzu gashi da annabi yace ina son ta kukanta na ƙarshe da te matsalar ta ita ce ƴaƴanta amma in kece kika samu wanda zaki samu kuɗi ki samu biyan bukata baki damu ba ƴaƴanki duk ma yadda za su watsa sai kice su watsa a'a lalle ki san wani irin mijin zaki aura wanda zai kula da ƴaƴanki ya mutunta ƴaƴanki domin kula da tarbiyyar ƴaƴan nan ya fi miki komai muhimmanci dan in yaran nan suka lalace zaman lafiya bai same ki ba koda kina gidan miji jama'a mun gane wannan da kyau ko to a waɗannan ainihin gabobi ne nake baiwa maza da ainihin mata shawarwari dangane da duk sanda matsala ta same ka ka dubi menene zai zama maka maslaha menene mafita domin so kake ka samu ci gaba ba so kake ka samu baya ba ka je ka aure budurwa ta zo ta ci gaba da haifa maka wasu ƴaƴan amma ƴaƴanka na da duk sun lalace kin je kin yi aure kin ci gaba da haifa wannan mijin wasu ƴaƴan waɗancan na da sun lalace wace riba ka ci wace riba ke kika ci babu to ashe wajibi ne a san matakan da za a dauka akan haka insha Allah ta'ala sannan shawara ta ƙarshe yara in aka samu sun lalace kamata ya a koma a duba shin wannan yaron da yake shaye-shaye wannan yaron da yake sata
yaron nan da yake wa manya rashin kunya, wannan yaro da ya zama ba abin da yake sai neman ƴan mata, wannan yaro da ya zama mara kunya kangararren dan sara suka, ya zama dan zara ba abin da ya iya sai dai ya zauna 12 dare, wani ya dawo tafiya, wani ya ciyo kasuwa kawai, ya zo ya same shi da ƴan matsaye ta kawo kai tuna mai addu'a ya ce duk kudin ka kawo. Me yasa yake wannan halin? Abin da ya kamata kenan. Wannan aikin shawara nan da nake bawa wallahi ta hada har da hukumar ɗan sanda da dattawa da makamantansu, dan yaro ya lalace kawai ku ce aje a kai shurin ɗan sanda su sheka mishi tear gas, ɗan sanda su mai duka, ɗan sanda su karya mai kafa, zai warke, zai warke. Kuma gurgun mage ya fi kowanne shigantaka. In yaje aka karya kafar ya dawo, ba dai iya aka karya kafa ba, da kafan nan ɗaya sai hada gang sai sa a rinka bin ku ana yanka ku ku dattawa. Amma za ku yi nazarin shin wannan yaro me yasa yake sata? Wallahi wani yaron da yake sata baya son yin sata, wani yaron da yake iskancin baya son yi, wani yaron kishiyar uwa ce ta mishi asiri don ya lalace zama dan iska, wani yaron lalata ce ta sa shi kawai neman abin duniya ne, so yake ganshi kullum ya sa sabuwar shirt, ya sa agogo mai tsada, ya sa kaza. To sai kun yi nazarin me yasa wane ya lalace. In aka gane cewa asiri aka yi mishi ba wata shawara da za ta yi, ba wata duka da za ta yi maganin shi, sai a je a bincikin me yake damun shi. Don wani yaron zaka ga in aka zo aka zaunar da shi, kai me yasa kake sata ne, sai ce shi kanshi bai san dalili ba, zai ji kamar ana tura shi sai ya je ya yi. Da ya yi sata ya zo ya aje, mita ce sato takalmi ne yana ajewa a gaban gadon shi, kuma sai ji ya yi nadama, wani me yasa shi ya je ya sata ne, ai bai kyauta ba. Shi kanshi ya yi abin ya dawo yana zargin kanshi. Ashe wannan kuka ce ƴan sanda su ta dukan shi su sheka mishi tiya gas, ba ku taimake shi ba? To abin da ya kamata ku rinka yi kenan, ku duba wasu yara ƴan iska wanda duk duniya an ji labarin iskancin su, area boys na jihar Lagos, na cikin garin Lagos, sai da suka fitini duk wani mai mutunci, liman ne kai, pasto ne kai, ɗan sanda ne, soja, kowane iri ne kai sun fitine ka. Da gwamna Abuba Marwa ya zo zama ya da su da shugabannin su, ya ga meye matsalar su, ya musu maganin matsalar su, ya tattalan musu hukuma ta musamman, ya ba su irin aikin da ya dace da su, dan kowa da maganin shi, kowa yana da aiki. Kare wannan baka ji Qur'ani ya faɗa aikin shi ba? Kare yana da aiki, kowa yana da aiki, amma a bashi aikin shi mana. Kare a Qur'ani farauta aka bashi aiki ko ba haka ba? Kaji an nada shi liman? Ba nada shi ba. Kaga bai dace da shi ba. Haka wannan yaro area boys, ai ba cewa za ya daina area boys ya dawo ya karanta islamiya ba, a'a. Akwai aikin da za a sa su, za a iya daukar su zama su ne ƴan sanda, tunda su ne ƴan iskan da ke fashi da makami. Yau in aka yi maganin damuwar su, duk hanyar da ƴan fashi da makami suke bi sun sani, duk hanyar ƴan shaye-shayen kwaya, linda, koken, duk sun sani. To amma a sai kuka ce kawai a je a sami area boys a karkashin gada a harbe su, in aka harbe su ma suna da bindigogi, sai su biyo sai a ce area boys sun kashe police station guda, sun kashe kaza, sun kashe kaza, gashi nan sun gallabi kowa a kasar. Sakamakon me? Sakamakon ba a bi hanyoyin da suka dace na addini da rayuwa da ilimi a yi maganin ainihin matsalolinsu ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye, saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.